أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قبل تفسير منوات رمضان شكرا جهودا تدريب جهود أربعين شكرا من دون الله صلى الله عليه وسلم لقمصة دوا مدينة ونجد شكرا جهود لقوم شاء كرا ميلادية أيو إن شاء الله زابي مجلة لقوم شاء كما منا في سورة آل عمران أجي من زيا كرشن آية قوم شاء جريو كما زام تاشي أفركم آية قوم شاء شدا عند أبنجي تعالى كتوا الذين يقولون ربنا
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصادقين والصادقين الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
وبنجي تعالى الذين يقولون وتباين الله نجري سوني ونذكرك يا ربنا يا مهلكم إننا آمنا حقيقة من إيمان دكي فغفر لنا ذنوبنا يا الله كغفر تامنا ذنوبنا وقنا عذاب النار حقيقة أخذك عذاب النار وبنا لك كن في قوتين سوباين الله نجري ودن دعوبيني سبحانه وتعالى يرددد wanda ya mutu kyakkyawan sakamakon ranar ziyama shi ne addu’a. Suna roƙon Allah ta’ala ya gafarta musu zunubansu kuma Allah ya kiyaye su daga azabar wutar jahannam. Wato wannan addu’a mutum na gari ne yake yi na wani idan zai roƙi Allah idan yana da wata buƙata ta duniya zai ɗaga hannu ya ta marar cewa ya zama Allah sarki saboda wani abu ne. Wani zai awa ɗaya yana kuka saboda roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani abun duniya ko wata mata da yake son ya aura. Amma mutum ya dinga addu’a Allah ya gafarta masa zunubansa ya kare shi daga azabar wutar jahannama. Wannan mutanen kirki ne suke wani in ka ga mutum yana wannan to akwai alama alkhairi a tare da shi ballantana kuma ya haɗa da kuka ya yi ta kuka yana addu’a yana kuka wannan sai bayin Allah na gari. To shi yasa Ubangiji ta'ala a nan yake yabo su kuma suna addu’a suna tawassuli da imaninsu da suka yi da Ubangiji ta’ala. shine ma'ana rabbana innana amanna, ya Allah mun yi imani da kai, faghfir lana, ma'ana ka gafarta mana saboda imanin da muka yi da kai, sannan ka kare mu daga azabar wutar jahannama saboda imanin da muka yi da kai. Domin azabar wutar jahannama azaba ce mai raɗaɗi, azaba ce mai tsanani, lalle ya kamata mutum ya nemi tsari daga gare ta. To tawassuli da imani yana daga cikin tawassuli da kyawawan ayyuka wanda aka shar'anta, malamai suka yi ittifaqin cewa ya halatta idan mutum zai addu'a ya yi tawassuli da al'amalu salihah, wato ainihin ayyuka na gari. To da haka imani ko yana daga cikin ayyuka na gari. To da haka a tawassuli guda uku da malamai suka yi ittifaqi a kansu, wannan ɗaya ne daga cikin su. Kai tawassuli saboda imani da kai da Allah, kai tawassuli saboda sallan da kai, ko azumi, ko sadaka, ko zakka, ko karatun Qur'ani, ko aikin hajji, ko umra, ko menene na ayyukan alkhairi, za ka iya tawassuli da su Ubangiji Ta'ala ya gafarta maka ko ya biya maka wata bukata saboda su. Dalili a kan wannan shi ne mutane guda uku wanda suka shiga cikin kogo, kogo ya ritsa da su. Kowannensu ya yi tawassuli da ɗaya daga cikin kyawun ayyukansa ne. Ɗayan ya yi tawassuli da biyayyen da yake wa mahaifansa, ya kasance yana ba wa mahaifansa abinci kafin ya ba wa ‘ya’yansa. Zai samu sun yi bacci ko haka ya ta jira, ya yi ta jira ba a son ya tada su, bai ba wa iyalin nasa ba har gari ya waye suka farka kafin ya ba su. Saboda haka wannan tsananin biyayya ne da yake wa iyayensa da karramawa da girmama. Ya roƙi Allah Ta'ala da wannan aikin, ita in ya yi don Allah ne, Allah ya yi musu, ya koro da dutsen nan kuma dutsen ya ɗan matsa, sai dai yadda ba za su iya fita ba, amma dai an ba da an ba su. Kuma alaman insha Allah kafin su gama za a ci nasara. Ɗayan kuma ya yi tawassuli da amanan da ya riƙe. Wani ya ba wani aikin kuɗi bai karɓa ba, ya sayi wata dabba yana kiwatawa har dabbobi suka zama garke gani. Bayan shekaru ya zo ya ce a biya shi hakkinsa, ya ce to gashi nan duk garken nan da kake gani naka ne. Ya kora wa'annan dabbobin ko kwaɗe bai bace ba. Sai ya Allah ina yi wannan don Allah ne ka yaye mana halin da muke ciki dutse ya ƙara matsawa. Sai dai ba za su iya fita ba, amma dai akwai alaman za su fita insha Allah. Ga wannan ya kawo da amana ne, amana kuma ta ce ai. Ɗayan kuma gudun haramun ne. Wacce ce ta ba shi damar ya yi lalata da ita, kuma shi ya nema. Yana son kuma ya yi lalata da ita, amma da take masa ittaqillaha wala takun zalqatama illa bihaqqi, da bi tsoron Allah kar ka bude budurki na kai da haƙƙinsa har ya samu daman zai iya zina, sannan jikin sai kama rawa ya tashi. Bashin da ya bata mahaifiya ya kai mana, to da ka barin haramun da ya yi don Allah, wannan kyakkyawan aiki ne wanda ya kawo mai da shi. Ya Allah in na yi wannan abu don Allah ka yaye mana halin da muke ciki, sai dutse ya matsa suka fito gaba ɗayansu. Wannan shi ne dalilin cewa za ka iya tawassuli da dukkan wato wani kyakkyawan aiki da kake yi tsakaninka da Allah. To da kan ka tashi addu'a sai ka duba wani abu ne kai tsakaninka da Allah, sai ka yi tawassuli da shi, yana daga cikin wato alamu na karɓan addu'a. Sannan na biyu shi ne kai ta addu'a da mutum na gari, wato kai tawassuli da mutum na gari, shi ne ka nemi wani rayayyen mutum ne maka addu'a, wani ya taimaka mini da addu'a, wani yana matsa cikin matsala ta yanda addu'a, wani yana da buƙatar kaza, ka taya ni da addu'a, ka samu wani mutumin kirki ka taya maka addu'a. Wannan ya halatta sabon manzala kuma suna neman manzon Allah ya muku addu'a. In an yi fari za su tsaya su da ana fari kamar na addu'a, ya yi addu'a. Wani zai tsaya su da ka roƙa wa iyaye na su musulunta, ya yi addu'a kuma su musulunta. To da haka tawassuli da addu'a mutum wanda yake rayayye abu ne wanda malamai sun yi ijma'i a kan. Mutum zai tafi umra ko zai tafi aikin hajji, ka ce wani a sa shi cikin addu'a, ko a cikin wata ramadana wani da Allah ka sa ni a cikin addu'o'in, wannan abu ne mai kyau mutum ya yarda da shi. Sannan na uku shine tawassuli da sunayen Allah da sifofi. Saboda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye wanda suka kai matiƙa a wajen kyau, ku roƙe shi da wa'innan sunaye. Saboda ka ce Allahumma bi rahmatika irhamni, ko ya rahmanu irhamni, ya Allah mai rahama ka ji ƙaina, ya razzaqu irzuqni, ya Allah mai azirtawa ka azirta ni, ya Allah saboda rahamanka ka ji rahama. Kira sunayen Ubangiji Ta'ala, sai ka duba a sunayen wanne ne yafi kama da bukatanka, shikenan sai ka roƙi Allah Ta'ala da wannan suna. Wannan tawassuli da sunan Allah kuma shi ma halatta. وتوصلي إلى وين الله داره حلا لثم لم يتكال أما توصلي إلى القرمان وني هو درجة وني هو حجب وني أنا كان باعي من ذلك كما بيشير عن تاجوة ثم تعفرنا من ألا بصيبة كيسان من ذلك كما يرسو أكي فني فإن أمر يا الله دا منا توصلي إلى النبي كعدوك تنديك رأي كن زبايا رأي منا توصلي إلى ببتنسى عبدال الله كما نوه Abbas ya taka hannu addu'a aka yiwa da manzo Allah yana raye da shi za a tawassuli amma dai yanzu kuma ba a tawassuli da shi shi yasa Umar bai yi ba kuma ba wani sabi ne yake don me yasa ba za a yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to da sun san ba ai ya la taka tawassuli da kawo ayyuka tawassuli da imani yana daga cikin at-tawassul bil amali salih tawassuli da kawo ayyuka wanda malamai suka yi ittifaqi akan su sannan addu'o'i guda biyun nan mutumai ne faghfir lana dunubana kaga farka mana dunubana to da dunuban sun ke harakar da mutane na je da yayin rayu suna da yawa sai su danne kyawun ayyukan ka sai ka tafi da amma Allah ya gafarta su shike nan kaga kyawun ayyukan ka da su yi nauyi da su yi nauyi a cike to amma in suna nan akwai damuwa sai sa kullum mu ce din da roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa hatta yi min azzambi kamar da zan bada timmi tuba daga zunubi to ba wanda bai da zunubi kullum kana istighfar ko tsakaninka da Allah za ka tuba da niyan ba za ka koma wannan laifin ba Allah ta'ala sai karba kullum sai zama kaman kana ainihin wanka ne da sabulu kana cire dotin jikinka shi yasa malamai suka ce shi tasbihi turare ne na da'in shi mudahirin idan mutum bai da zunubai bai da zunubai sosai mai ibada ne sosai mai kauracewa haramun dole yana tabbihi kaman turare yake fesawa a jikinsa don mutum ne dama kullum wanka yake rigansa fes-fes kaga wannan turare yake bukata ba wanka ba ko tanda yake to amma shi kuma istighfari sabunul asai ko sabunul qati wato sabuni na masu sabon Allah duk wanda zubar da suke da yawa to istighfari yake kamata ya yi tabbi da community din saboda sabuni na masu sabon Allah zai dinga wanke maka wannan dauka na zubi yana wanke maka kawai mutum ne mai dotti jikinsa dotti rigansa dotti wata yau yana fesa turare wani turare kuma an sai dai sabulu mai kyau zai to a samu ruwa mai kyau mai daɗi ya je wanka ya zama fes-fes tukun sannan sai zo ya fesa turare to da ka isi gifari karkar guda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuha an-nasu tubu ila Allah fa inni astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ta'ala dan ina istighfari ina tuba zuwa ga Allah a kowace rana sau 100 to mangala kuma kenan da bai da laifi kwata kwata bai da zunubi sau 100 ya kuma ya kamata a ce sau 1000 kake sannan waqina azaban nar ka kare mu daga azaban wuta wanda ita ne mafi sharbin abu ita ne ma abu mafi sharbi to ita ce wutar jahannam sai sa addu'a sai an hada da wannan addu'a ne take kowace muhimmanci rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة هذا نعم سيكا توقنا عذابنا أدوانا تتكفر الخير الدنيا تلاقي على الجنة إنك ربنا آتنا في الدنيا آتنا تدق الخير الدنيا تنشقا وفي الآخرة هذا تدق الخير الله تنشقا فأما ما سيكا قارا توقنا عذاب النار كاري تقا عذاب متى هو دفع في الشر من أبو كنا يتتبه كالجحنا فالله تعالى هنا صنع ونديك وقوزا يكي كتن كرتكي أبريش sannan sai Allah ta'ala ce as-sabirina wa as-sadiqina as-sabirina wato Allah yana yabon masu hakuri wa as-sadiqina masu gaskiya wal qanitina masu yi wa Allah da'a wal munfiqina masu ciyar da dukiyansu fi sabilillahi wal mustaghfirina bil ashar da kuma masu neman gafara a lokacin sahur wato karshen dare kenan as-sabirina masu hakuri hakuri yake tattaro mutum addinin sa gaba daya idan babu hakuri to addinin ka babu inda zai dole kai hakuri akan abubuwa guda uku as-sabru ala ta'ati Allah kai hakuri akan da'an da kake wa Allah ta sallah azumi zakka aikin haji istighfari zuwa makaranta zuwa kokarin fahimtar addini da kyauta da sadaka da zumunci duk wani aiki na addini sai kai hakuri ka iya yin sa domin akwai wahala kuma kana kokuwa da shaitan to ya zama kana yin waɗannan abubuwan sannan kuma kai hakuri ga barin sabon Allah wato sakon Allah rai yana son ka kuma shi dan yana an gida mutum zuwa gare shi to sai ka danne ranka ka danne sha'awanka ka ki sabawa Allah subhanahu wa ta'ala in ba kai hakuri ba ba za ka iya wannan ba to kuma idan ba hakan kai ba sai ka kasa shiga aljanna kai sai ka je ka shiga jahannam don hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hukmatin jannatu bil makari wa hukmatin nar bi shahr wato an kewaye aljanna da abubuwan da baya so wato shine tasalifi kenan abin da yake da wahala kuma a ce sai kai to amma tun kana rin baya so kana yi har rin ya dawo yana so sannan an sha makanta wuta kuma an zuzube ta da abin da rai yake so abu na sha'awa na sabon Allah ko da haka sai ka dinga nisantar sa shi ma tun kana nisantar sa sai ka ji baka son zama kawai yau da gobe imani ya zama gini da tsoka a jiki idan kana son ka shiga aljanna to kai abin da yake na wajibi a kanka ko da ba ya dace in ba ka son shiga wutar jahannama ka nisanci abin da zai kai ka wutar jahannama komai dace shi yasa manzon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hura ya kawata aljanna ya gyara ta malaka ne da yaje gane shi kai wannan aljanna ai ba ne zai ji labarin ta mai shiga ba shikenan sai aka zo aka dullube ta da abubuwan da rai baya so sai kai su ka ta shiga sai malaka ya ce to ina tsoron kuma har yanzu ba wanda ya shige ta ba zai ka wutar jahannama ya ga bala'i a cikin ta yace to wa zai ji labarin wannan yazo yake aikin da zai kai shi wutar jahannama sai aka dullube ta da abubuwa na sha'awa wanda rai yake so sai kai ne kai ina tsoron ma kada ya zama kowa ma wutar zai shiga sai aka dole sai ka danne zuciyarka ka kori shi nan ba duk abin da kake so za ka yi a rayuwarka ba wannan ba rayuwa ce mai kyau ko abubuwa na duniya na halal ma akwai bukatar wasu abubuwan ka hana kanka su da gangan don ka tarbiyyantar da ranka ba yana nufin ka takura rayuwarka ba ta gangan kawai sai ka yi watsi da wannan abu ni ba damuwa na bane sai ka zauna lafiya ballantana abubuwa kuma wanda yake na saba ka duk na halal ɗin ma kace kowanne ka kwalla farin ka wannan kwalla farin da kai sai zame maka damuwa kila ba za ka samu abun ba ko in ka same shi ka shiga rudani a cikin sa sai ana ka ne tsawon kwanci a hankali to ba dan abun da yake na haram sannan na uku kai hakuri a bisa kaddaran da Allah ya kaddara maka na musibu da bala'i akwai jarrabawa a rayuwa akwai rashin lafiya akwai talauci mai tsanani akwai mutuwa akwai abun nan shamatatul ada wani abokin gabanka ya ta maka dariya don ka shiga wato ainihin matsala akwai mu'amala da mutane banza wanda ba na kirki ba masu neman cutar da kai duk sai kai hakuri akan wannan idan kai hakuri akan masifan da Allah ya dora maka ko wanne ne ko na asara ko wani abu to ubangiji ta Allah zai baka ladan da bara ajin safa ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana bada ma yana ba masu hakuri ladan su babu nisa ta ajin safa dumbulowa ake ana bayarwa zaka yi bala'i yasa ne ka hakuri kawai zaka yi don ka samu ladan masu hakuri ba wai yau Allah ka shiga uku ka lalace ka halaka ka je kan kalona Allah ya rabin da talauci bi ba ni da shi kana ta kai karan Allah kana bata wa kanka lokaci kai hakuri kai addu'a ubangiji ta Allah yayi maka Allah sai yayi maka kuma ya baka ladan wa wanda ladan da yake ba masu hakuri hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim nan wa Allah ta kuma yake ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa zalika li ahli billahi mu'min in asabatu darra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu mamaki al'amari mu'mini mu'mini al'amari sa gabadi alkhairi idan ya samu ni'ima sai gode wa Allah hakan sai zai masa alkhairi idan wani bala'i ya same shi ko yau mai tsanani sai ya hakuri hakan sai zai masa alkhairi saboda haka bawan Allah mu'mini yana tsakanin godiya da hakuri in alheri ka samu alhamdulillah idan kuma wani shari ya same ka sai kai hakuri sai kuma ka samu dajan masu hakuri shi ma sai zame maka alkhairi a zahiri ne kake ganin sa shari amma idan kai hakuri zai daukaka darajar ka kuma zaka samu dada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta yace was-sadiqina da kuma masu gaskiya wato masu gaskiya a imani masu gaskiya a mu'amala imanin kai zama na gaskiya ne karka zo munafu tsakaninka da Allah kai imani kana addini nan har cikin zuciyarka da ikhlasi don ubangiji ta'ala ya baka ladan haka mu'amala da za ka yi da mutane ya zama da gaske kake kana yin gaskiya a cikin babu karya ba abin da ke lalata mutum kamar karya idan mutum ya zama makaryaci to ya zama marar mutunci a wajen jama'a sai sa magal kuma ya ce alamar munafiki guda uku ne in yayi magana ya yi karya in an masa alƙawari ya saba in an amince masa ya haina to idan mutum ya zama mara gaskiya a cikin jama'a to ya sani cewa bai da kima, bai da kima a wurin mutane kuma bai da kima wajen Allah subhanahu wataala. Sai sa ne ya fasduk fa inna sidqa makramatun wa sidqu yunjika inda Allah wal qur'an. Kai gaskiya gaskiya daraja ne, gaskiya ta za ta tsiratar da kai a wajen Allah ta'ala da kuma wajen al'umma. To mutum ya zama mai gaskiya, ya alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Ya kwanta kai imani, ku ji tsoron Allah, ku kasance tare da masu gaskiya, mana ku zama masu gaskiya, ana jisa mu masu gaskiya ya zama kuna ci. Sannan kuma duk mutumin da yake da gaskiya ya zama mutumin kirki. Gaskiyanka tana iya maida kai bawan Allah mutumin kirki, kuma ta kai ka aljanna. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kamar ne ya tabbata a cikin hadisin Muslim. Manzon Allah ya ce, alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ina umurkan ku da yin gaskiya, ku zo masu gaskiya, ku da yin gaskiya, don gaskiya tana kai mutum zuwa ga da'a, tana kai mutum zuwa ga kirki, ya zama bawan Allah mutumin kirki. Shi kirkin nasa kuma zai kai shi zuwa ga aljanna, don innal abrara lafi na'im. Managartan mutane masu kirki suna cikin ni'ima ta Ubangiji ta'ala ta aljanna. Mutum bai gushe ba, yana gaskiya, yana hasashen gaskiya, har Allah ya rubuta shi mai gaskiya a wurinsa. Shi ne ya zama siddiqi, mai daraja ta biyu daga annabawa sai shi, sai irin su a daraja. To kaga alamun mutum, mutumin kirki ne shi ne zama mai gaskiya. In kana son Allah ya gyara maka halayenka da ɗabi'unka da addininka, to ka zama mai gaskiya. Ita gaskiyar ne za ta kai ka zuwa ga ka zama bawan Allah mutumin. Ƙarya kuma tana mai da mutum mutumin banza ya zama fasiki. Manzala kuma yake wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba. Tashidin ku da yin ƙarya, domin ƙarya tana kai mutum zuwa ga fasiki, wato tana mai da mutum ya zama mutumin banza fasiki. Kana ƙarya, kana ƙarya, to sai ta lalata maka ɗabi'unka da addininka gaba ɗaya. Sai ka zama fajiri ba mutumin kirki. In ka zama fajiri kuma fajircin sai kai kautar jahannama, don wa innal fujjara la fi jahim. Fajirai suna cikin kautar jahannama ne ranar kiyama. Mutum ba zai gushe ba, yana ta ƙarya, yana kirdadon ƙarya, har a rubuta shi wajen Allah makaryaci ne, a rubuta shi babban makaryaci wajen Allah. Shi kenan ya gama yanzu. Saboda haka ka zama mai gaskiya a addininka, a zama mai gaskiya a alaƙanka da Allah, ka zama mai gaskiya a alaƙanka da jama'a. Sannan wal qanitina da kuma masu yin da'a. Al-qunut shi ne da'a, kuke zama mai izintan yi wa Ubangiji ta'ala da'a, mai ibada. Allah yana son irin waɗannan mutane, kuma yana yabon su. Saboda haka da'an da akwai ƙanƙan da kai a ciki, ita ake ce mata al-qunut. Sai sa Ubangiji ta'ala ya bi annabi Ibrahim da wannan, yace inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun mushrik. Annabi Ibrahim ya kasance ummatan al'umma ne shi kadai, shugaba ne adali, mai amfanar jama'a, sannan ganitan mai ibada ne tare da ƙanƙan da kai wajen Allah. Idan kana ibada tare da tawabu, tare da ƙanƙantar da kanka a wajen Allah, za ka kai matsayin da baka tsammani a wajen Ubangiji ta Allah. To Annabi Ibrahim ya taka wannan matsayi, kuma shi yana kan tauhidi miƙaƙƙe, ya miƙe a kan tauhidi, babu shirka a cikin lamarin. Da shi yasa Allah ta'ala ce bai kasance daga cikin waɗanda suke mushrikai ba. Maryam mahaifiyar Annabi Isa, Allah ya ba ta daraja, ya ba ta matsayi, ta zama siddiqa, annabawa ne kawai suka fi ta daraja. Saboda me? Saboda ibadan da take tare da ƙanƙan da kai. Ubangiji ta'ala ya ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min al-qanitin. Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam ta tsare farjinta, sai aka ta ɗauki cikin Annabi Isa ba tare da namiji ya sadu da ita ba, tare da saboda kamewanta Allah ya ba ta wannan daraja. Sannan ta gaskanta kaddaran Ubangiji subhanahu wataala, cewa ta yi ciki ba tare da namiji ba, amma ta rungumi kaddara, duk da cewa Yahudawa sun ce zina take yi, ko za su biya mata sun kansu faɗa ma ta sani, amma ta rungumi kaddara, ta gaskanta shari'ar Allah, sannan ta kasance cikin masu ibada. Wa kana bil qanit, shi yasa ta samu wannan wato matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. To da haka mace idan tana ibada, tana da tsoron Allah, tana da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala, tana da matsayi a wajen mijinta. Shi yasa Hafsa da manzaran ma ya samu rashin fahimtar juna da ita take ta yar sayyidina Umar, maza kuma ya taba takanta har ya sake ta daga ba Allah ta'ala ya turo malaika Jibril yace masa murhu fajuraji'ha fa innaha qawwamatun qawwama wa zawjatuka fil janna fa umrike shi ya dawo da ita fa umrike manzo Allah ya dawo da hatta mace ce mai ibada tana yawan azumi tana yawan kiyamul layli saboda haka matarka ne a aljanna kaga ibadanta ne kai ta wannan matsayi saboda kai kina son ki samu matsayi wajen Allah ki kada fardin ki zama mai kamin miya ba mazinaciya ba ba ne mu'amala da maza ba sannan kuma ki gaskanta kaddaran Allah banda zuwa wurin bokaye sannan ki bi shari'an Allah idan kina da wayewa a addini sannan ki kasance mai ibada idan kin samu waɗannan ɗabi'un da halayen to za ki kai wani matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ta'ala ya ce wal munfiqina da kuma masu siyar da dukiyansu fi sabilillahi a duk inda Allah ta'ala ya yi umarni suna siyarwa suna bayarwa don ɗaukaka addinin Allah suna sadar da zumunci suna taimakawa ƴan uwansu suna kula da danginsu suna musu alheri sannan kuma suna taimaka mabukata suna ba wa miskinai suna ba wa gajeru suna ba wanda suke cikin halin kakani kayi na rayuwa suna ɗaukan ɗawainiyan waɗanda ba su da shi duk wanda yake irin wannan halin to yana da matsayi a wajen Allah ta'ala sannan kuma dukiyarsa za ta yi albarka kamar yadda muka yi ta bayani a kan baya sannan wal mustaghfirina bil ashab da kuma masu wato istighfari neman gafaran zunubansu bil ashari a lokacin sahur wato ƙarshen dare kenan idan sun yi kiyamul layli suka karanta qur'ani suka yi kiyamul layli to idan lokacin sahur yayi kamar ce sun dare na ƙarshe ko sulusi sai su kama istighfari ba astaghfirullah 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 ai duk wannan rayuwarsa ta zama ka yaji dadi kawai dadi da ba abinda za a baka na rayuwar duniya wallahi ka ji dadi a rayuwarka kamar ce kana kiyamul layli kai karatun qur'ani kai nafi filiko gozo abinda Allah ya sauke maka kai karatun qur'ani a karshen dare kuma kai ta astaghfirullah astaghfirullah kana neman gafara da zubanka har gari ya waye alfili da fito ka je kai jami'in asuba ka dawo wallahi ina yi wanka ta tsore wannan ba wanda ya fi kadin da ya duna wata walwalar da zaka samu a zuciya ka sai Allah ne ka wata aljanna ce ka zama to kaga bayin Allah haka suke bayin Allah na gari an ce annabi yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da ƴaƴansa suka yi laifi suka je suka jefa annabi yusuf a cikin rijiya yake sauka astaghfiru lakum rabbi sun yi laifi ka amma zan nema muku gafaran ubangiji na aka ce ya jira ne har sai da lokacin sahur yayi sannan ya nema muku gafara a lokacin zai iya amma akwai lokacin da yake muhimmanci hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah ta kuma yace yanzilu Allah tabaaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiru li fa aghfir lahu ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sauka a kowane dare zuwa ga saman duniya lokacin da kashi ɗaya cikin uku na dare ya rage wato kashi ɗaya cikin uku na karshe na dare Allah yana saukowa zuwa saman duniya irin saukan da ta dace da darajarsa da girmansa ba mu san wani irin sauka ba amma in ya sauko zai ce man ya da wani ba a saji mu da ku wa zai roke ni na amsa ba Allah da kansa yake neman wa zai roke ni lokacin kai kana barci kuma wai kana da bukatu sai da rana kake addu'a ga lokacin da Allah da kansa yake tambaya man ya saluni fa astaji man ya da'uni fa astaji mu da ku wa zai roke ni na amsa masa addu'a ومن يسألني فأعطيه وذر كل وجب باشي الله ده كان سيك تيكين وجه زي الدعاء دوكت ومن يستغفر لي فأغفر له وذر ني من غفر انا ان غفر تام فده لا اقول لك ان دي يقول لك في لوقت ان ذاك تاشي اذا نام منق في تجلين فتحي وقل للتناجي والغلوم والشب اذا هو واي بنتي cikin dare sai sai ka tashi kai wayo sai ka tashi ka zage dan sai kai ta ganawa da ubangiji subhanahu wataala kana nafila kana addu'a kana istighfari kana ta bincike akan abin da ya shafi ilimi wa'annan bayan Allah na gari ne suke wannan Abdullahi ibn Umar idan yayi sallah cikin dare yayi dare ina tambayan maulansa Nasir yaron sa ne wanda bawa sa ne yin tashi sai zama babban malami shine malamin Imam Malik sai ya ce masa hajja as-sahr ya Nafi hajja as-sahr ya naji lokacin sahur yayi in yace masa eh yayi to aqbala ala istighfar anan sai tukufa kai akan addu'a da istighfar sai addu'i sai istighfar aqbala ala addu'a wa istighfar lokacin yayi kenan to da haka duk abinda kai kai ka tashi kana ta ibada a ƙarshe kuma kai ta addu'i kana istighfar lokacin karban addu'a yanzu idan ka rike wannan addu'a zaka je kana roƙon mutane kana fadi kana wadakanta a wurin sarfi ubangiji subhanahu wataala wanda baya kulle kofarsa shi ne ma yake ma wani zai roƙe ni na amsa masa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku ku roƙe ni Allah shi ne ma yake su ko mutane gudu suke ba sa son roƙon da sun hango kamarin su bai ba shi sun ga damuwa ko ga ni roƙo kuma dukkan arzikin gaba ɗaya yana hannun sa na duniya kuma ubangiji ta lace da dukkanin mutane gaba ɗaya na duniya da su su roƙe shi kowa ya zama da kalan buƙatarsa daban-daban ya biya musu buƙatar gaba ɗaya da ba abin da ya riko arzikin Allah sai dai kamar ka sa allura a kofi ka cire don Allah ruwan ya rabu allura ne za ka sa ka sai ka fitar mai ta ɗauko za ka ga alaman kogin nan ya rabu to haka sassan Allah yake ba ya ƙarewa ko da haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
بنجي تعالى شهد الله ألا يا شهد أنه sha'anin da lamarin yadda yake la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi malamai su ma sun shaida Allah ta'ala shi ne kawai abun bauta qa'iman bil qisti kuma yana tsayuwa da adalci wato Allah adali ne a lamarinsa babu zalunci a ciki la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah Al-Aziz shi ne gagarau wanda ba abun da yake gagararsa Al-Hakim kuma mai hikima a cikin ayyukansa duk abun da za ka ga ya dace dama a yi shi haka nan Ubangiji ta'ala yana tabbatar da tauhidin yana tabbatar da tauhidin in kafirai sun yi inkari Allah ba shi ne kawai abun bauta ba to Allah ya riga ya shaida kuma waka fa billahi shahidan Allah ya ce zama mai shaida sannan ga mala'iku sun shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah ai magana ta kare sannan wa kullu da ilmi da malamai annabawan Allah da malamai wanda suka san Allah su ma sun shaida babu abota da gaskiya sai Allah zalla dan wani jahili ko wani kafiri ya ce Allah biyu ne ko uku ai bai da mu wannan ba abin da ba mu da haka ko al malaiku suna nan suna bautan Allah ta ana su akan haka Allah ya halice su akan tauhidi akan ibada Allah ta'ala yana da masu bauta masa ko da wasu sun yi bauta masa wannan ba zai rike Allah ta'ala da komai saman nan cike take da mala'iku ba wanda ya san adadin su ga Allah akwai mai ruku'u akwai mai sujjada akwai masu sallah ibadu kala kala har yanzu a hadisi addati samau fa ukalaha anta isa ma fiha mawdu arba'i asabi illa wa fihi malakun sadi saba tayi kara manzo Allah ya ce ai ya cancanci tayi kara dan bai da zaka sa ya tsunfa guda guda maka face akwai abin a sama face akwai malaika da yake su da aure sun cika sama da sujjada to dan kai ba kai Allah su jira ba sai sai da mu wani abu da mu ne to zaka man bangiji ta Allah ya shaida shi kadai ne malaiku sun shaida ko malamai ma sun shaida to cikin wannan ayan akwai nuna darajar malamai cewa malamai da suka san Allah suka san shari'a ta musulunci suka san ilimin addinin musulunci suna da matsayi a wajen Allah ta'ala tunda har yace su ma sun shaida ibnu qayyim cikin zai abin nan littafin darin sa'ada yace ai wato darajar suna bayyana ta bangarori guda uku bangare na farko shine ubangiji ta'ala yake sun shaida su malamai sun shaida Allah ta'ala shi kadai ne ya tantance abota maza bai faɗi sauran mutane ba kuma sai shi su kuma sauran sai su yi wa kansu shaida ke nan ba su dai malamai da suka san Allah Allah ya musu shaida sun san tauhidi sun yi la ilaha illallah su kuma sauran mutane kowa sai yi wa kansa shaida ko ya kafa dan uwansa shaida kaga wannan yana darajar malamai kenan sannan na biyu ubangiji subhanahu wataala ya hada shaidan su da shaidansa yace Allah ya shaida kuma malamai ma sun shaida, wannan ma daraja ne. Na uku kuma Allah ta'ala ya haɗa shaidan nasu da shaidan mala'iku. Malamai sun shaida, mala'iku ma sun shaida, kaga wannan daraja ne ita ma. Sannan na hudu kuma maganar tana kunshi da cewa malamai adalai ne, an musu taskiya, Allah ya tsarkake su, domin ai ko kai ba za ka karbi shaidan wanda ba adali ba, to sai ya Ubangiji ta'ala zai karbi shaidan wanda ba adali ba. Ko da haka sai adali ne kawai ake karɓan shaidansa. Kaga nan Allah ta'ala yi wa malamai taskiya cewa adalai ne, cewa adalai ne. To kaga wannan kawai ya isa wato ainihin matsayi a wajen malamai. Yasa Allah ta'ala ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Yanzu malamai za su daidaita da jahilai, wanda suke da ilimi da wanda ba su da ilimi za su zama daidai? Ai ba za su taɓa zama daidai ba. Yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa maganar kuma wa qur rabbi zidni ilman, ka ce ya Allah ƙara mini ilimi. Ba abin da aka ce manzo Allah ya nemi ƙarin zana abu, wani abu ko ta daraja in ba ilimi. Bai ce qur rabbi zidni mulkan ba, ko zidni daulatan ba, ko malam, sai ce zidni ilman. Duk Qur'ani ka zagaya ya Allah ƙara mini ilimi, ka ce Allah ƙara mini ilimi. Bai ce ka ce Allah ƙara mini mulki ko dukiya ko wata ni'ima ta duniya. Wannan ce kan nuna maka matsayin wato ilimi, akwai daraja a tare da shi. العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العلم والكرم. إلى من أتاك جدا بايدا من شيء جاهلت وين أروت جدا هيك إذا درجة فذاك هو كي تنتلك دي هو كي بعد أن هو وني إن كي إلى من ذاك الموني أبو يشاور إليك بالبنان إن كان أوجو عدين أنونا كاتي قال شمواني قال شموال أمواني فاك درجة كينا ونكما تيهوتي ما بعد أن يهوتي وان ما لا دوك كاكي نكا تيين دلك يهوتي وانا مناك ko kaga wannan ilimi ne, shi kuma ilimi duk wanda ya neme shi zai same shi, ba wai dai kana da wani matsayi ba. In dai ka nema kawai man jadda wajada wani kulli mujtahidin nasibu, in dai kai kokari za ka samu. To da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka ka da shi, ba wani abu sama da ilimi a ɗaukaka. Al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadari. Ilimi shi ne fiyayyen abun nema, mai nemansa shi ne mafificin duk wani wanda yake tafiya a kan ƙafansa, matuƙar don Allah yake nemansa. To da haka Ubangiji ta'ala a nan ya ɗaukaka darajan wato ainihin malamai. Sai Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwa al-azizul hakim, babu wani bauta da gaskiya sai Allah shi ne mabuwaye mai hikima. Sai ya ce inna dina inda Allah.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
Ubangiji ta'ala ce inna dina, hakika addini inda Allah, a wurin Allah wanda Allah ya yarda da shi, al-islamu shi ne addinin musulunci, wato addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wani addini da za a bauta Allah da shi a bayan ƙasa bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba addini ba ne, addinin manzon Allah shi ne addini, kuma shi ne wanda Allah ta'ala ya yarda da shi. Kuma duk wahalan da za ka sha wajen bauta wa Allah ta'ala da wani addinin ba addinin musulunci ba, to wahalan banza kake sha Ubangiji ta'ala da zai karɓa ba. Don Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal kafirin. Duk wanda ya nemi wani addini daban yana bauta wa Allah da shi, Allah ta'ala ba zai karɓa masa ba, kuma ranar lahira da cikin masu haka. Kaga wannan shi yake nuna wa wutan wasu daga cikin musulmi, sai ka ji suna cewa wa ai kai dai kar ka zama baka da addini, wai matsalan shi ne zama baka da addini, amma dai kana da addinin ka shike nan, wai kowane addini ma, ko addinin Yahudu kake, ko addinin Nasara kake, kawai shike nan ai kai kana addini. Kaga wannan ba su san addinin su, musulmi ne ba zai dinga faɗan haka. Mulhidai a kafafen yada labarai gidajen salafi ne za ka ga ana kira da su, wai kai dai kawai ya zama baka da abu nan, kar ka zama baka da addini, indai kana addini shikenan, musulmi ya gudi ba ce. Bayan Allah ta'ala ya ce inna dina inda Allah, ba wani addini a bayan ƙasa sai na Allah, shi ne karɓi. Kuma duk wanda ya bauta wa Allah da wani addinin ba shi ba, Allah ba zai karɓa ba. Sai za ka yi ka zo ka daidaita addini. Shi yasa daidaita addinai ridda ne, ace duk addini ɗaya ne ba bambancin addini wallahi litani wato da addini musulunci da na yahudu da na kiristoci duk ɗaya ne in kai ka kafi daga musulunci don Allah ne ce ba dai bane wanda addini ya gama aikinsa lokacinsa ya ƙare yanzu addini musulunci shi ne addini kuma duk wanda ba shi ba ya sani cewa wahala yake sha kuma ba shi ga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda yake ingantacce yace wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzon Allah yace na rantse da wannan raina yake haram ba wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma sawa'un ba yahude ne ko ba nasare wato yana da addini ko bai da shi sannan bai yi imani da ni ba ba sai ya zama dan wuta to da haka duk wani addini ya rushe in dai musulunci ya zo magana ta kare kafin zuwa musulunci da lewa su addinin da su yi aiki amma da musulunci ya zo kuma inna dina indallahi al-islam in kuma kace za ka je kai wani addini da ba na musulunci ba to ka sani ba kuma ka kusar da annabi ajin dinin ga cewa hadin ba musulmi kuma Allah bai zai karba maka ba tunda bai karba maka ba kaga aikin banza ka ci ko za ka addini ba za ka taba zama daidai ba musulunci shine addini duk sauran shirme ne hayaniya ce ake yi amma ba mu ba addini ake yi ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya shir'anta mana addini musulunci kuma shine kawai za ka runguma ka bi kuma ka rike addinin ka shine izzanka shine mutuncinka la'amruka mal insanu illa bi dinihi wala tatruku taqwa al-tikan ala nasab laqad rafa'a al-islam salman farisi kama wada ash-shirku an-nasiba aba lahab idan kada daukan ka shine addini ka Allah ta'ala ce wa maktalafa alladhina utul kitaba wadanda aka bawa littafi ba su yi sabani ba su ne yahudu da nasara illa min ba'di ma ja'akum al-ilm fi bayan hujjoji sun zo musu a bisa addinin musulunci shine addini baqiyan bainahum amma sun yi wannan sabanin wasu suka ki su yi imani bagayen don hassada bai nan a tsakanin su wato musulunci da ya zo wa yahudawa da can kansu a hadin cewa akwai annabi da zai zo a ƙarshe idan ya zo za mu yi imani da shi su sai suka ɗauka zai fito cikin yahudawa ne kawai kwatsan sai ya fito cikin larabawa to wannan ba hassada ya ta kama su to kuma larabawa ai da annabi ya fito a cikin su ba shikenan wannan hassadan ya ta na fi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kai suka yi sabani amma an samu kadan wanda suka yi imani kristo abdullahi bin salam bin salman bin fani amma da yawan su ba su yi imani ba bagayan bainahu saboda hasada a tsakanin su sai Allah ta ce wa man yakfur bi ayati llah duk wanda ya kafirce wa ayoyin ubangiji ta'ala fa inna llaha sari'ul hisab Allah ne gaggawan hisabi ne zai masa hisabi kuma zai masa wato ainihin hukuma saboda haka duk wanda yake imani da maganar sa saboda son shugabanci da kuma hasada da taurin kai da girman kai ya sani Allah ta'ala zai masa hisabi ranar kiyama kuma zai masa hukuma to yahudu ba yau su gane manzo Allah ta fama manzo Allah wa sani Allah ta'ala ya yi kuma kuma ya yi kuma abna sun san manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴan su wato suna gane manzo Allah kuma suke gane ƴaƴan su kamar yadda dan kai ka zai ya nara gane dan ka ne aka suka gane manzon Allah da yazo don an musu bayani a cikin littafin har Abdullahi bin Salam ya ce wallahi ni na fi gane manzon Allah ma fiye da dana sai ya zo da dana ban san uwar ta me taje kai ba kila ta je ta wani abun da ban ba ma dan sa bane shi bai sani ba ko da aka ya gane manzon Allah to sai saboda ya karanta a dika ta fara to ka ga mutum yazo yake wai bai yadda da manzala ta fara wannan ƙarya ne har sada ne da son shugabanci haka nan su ma mushrikai suka ji su yi imani da manzala ta sama wai ai da ake wani babban mutum ne ma aka bawa annan sa ina ma ake irin Abu Jahal aka bawa misali a abun a Makka a tsari ga manyan kafurai nan a tsari da Makka da Madina amma aka zo sai aka bawa wani maraya shine manzala ta sama Ubangiji ta'ala yana sanya darajar sa inda ka ga marayan idan yayi ilimi ya bai zama maraya ba zai ta je timul ladhi kad mata walidu inna yatima yatimu al-ilmi wal adabi ba wannan iyaye sai da gine ba wanda bai da ilimi in kana da ilimi kana annabi ne kai ba magana maraifi ai kasa ya ka gina kanka ka zama wani abu to da haka Allah ta'ala ya bashi wannan sai zo kuma ya zama jarrabawa gare su ba za su yi imani da shi ba to kaga wannan duka hasada ne da son wato ainihin shugabanci ubangiji ta'ala ya ce zai musu hisabi akan abinda suke akan sa na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai saka musu akai ya musu mummunan hisabi. Allah ta'ala cikin suratul Maida ce wattaqullah innallaha qaribul hisab. Kuji tsoron Allah, Allah mai gaggawan hisabi. A lokacin zuciya zai gama hisabi, saboda wanda zai je shiga wutar jahannama maza maza zai je shige ta da na kula. Wanda zai tafi aljanna ya tafi aljanna maza maza. A cikin suratul An'am inna rabbaka qaribul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Allah mai gaggawan hukuma ne kuma mai gafara ne mai cikin. Duk wanda ya duba kuma komai shekiyancinsa Allah ta'ala zai karbi duban. Ka tuba da wuri komin barnanka komin taurin kanka in dai ka tuba ka sallama to Ubangiji subhanahu wataala zai karbi tubanka. Haka Allah ta'ala yake ghafurur rahim. In kake kuma da akwai ranan kin dillanki Allah ta'ala zai azabtar da kai. Wanda ka Allah ba abun wasa bane. Ka ji tsoron Allah ka koma zuwa gare shi sai Allah ta'ala yi.
Fa in hadduka fa qul aslamtu wajhiy lillahi wa man ittaba'ani وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
وبنجد تعالى فإن فإن حاجوك إذا كنت أصنع دائية لكي أكن الأمر الدينك تكي سكربا يقود لنصارى لصورة مشركي فقل أسلمت وجهي لله فكي وصليك فناميك في الثانة إذواء تعالى وفناميك ويانا إذواء أبنجي تعالى ومن اتبعني لتك من دينين إذا كنت أصبع فجيقي أبن ذاكم لكم دينكم وهي دين kuje ku rike addinin ku ne rike na ni kan na riga na mika wa Allah ta'ala wuya sai inda ya dani da ni da dukkan wanda ya imani da ni saboda haka ba dole ne sai kun musulunta ba ni ba tsora mini ya zama dole sai na musulunta ga kuma ni dai isar da sako ne in sakon ya isa in ba ku karba ba ni kenan amma ku sani mu kan babu gudu babu dada baya da ni da al'umma ta wanda suka musulunta suka bini muna nan mun mika wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala wuya. Allah ta'ala ce wa qulil ladina utul kitaba ka ga ya wadanda aka ba wa littafi wal ummiina da larabawa a adlamtu kun musulunta ma'ana ta kun musulunta istifhami bi ma'anan istifha bi ma'anan salam fa in aslamu idan sun musulunta fa qad ihtadaw to suna nan akan shiriya wa in tawallaw in sun juya baya fa inna ma alayka al balagh abun da zama jibi akan ka kisar da sakon Allah bai kama ka me yasa Abu Jahal bai musulunta ba sannan wallahu basirun bil ibad Allah ne ganin bayin sa ne ya san abin da suke kuma zai saka musu akan wato munanan ayyukan su. Manzon Ubangiji ta'ala ina ga magana ta kuma idan suka yi jayayya da kin suka yi imani kar ya daga hankalin sa yake musu shi ya riga ya sallama ne ga wuya da shi da wadanda suka yi imani. Ubangiji ta'ala yana fada a cikin suratul Luqman yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muslimun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Dukkan wanda ya mika wuyansa zuwa ga Allah ta'ala yana mai kautata ayyukansa to lalle wannan tabbas yayi gode igiya ne karfi ita ce la ilaha illa Allah wanda ba za ta tunke ba sannan kuma karshen al'amura zuwa ga Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Saboda haka manzon Allah ne kauya duk wanda ya bi shi kuma wajibinsa ne mai kauya. Saboda addinin musulunci bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya ce kai shi musuluncin kai tabbata. Sai yasa a ta sura Ubangiji ta'ala ke cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah a zo a bi hanyar da ni a bisa basira a bisa ilimi da ni da dukkan wanda ya bi ni. Saboda haka dole kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin kai zama irin naka kai masa biyayya sau da kafa kafin addinin kai zama wato ainihin mai kyau. To bi Allah ta'ala kuma umurci manzon Allah yi wasu kuma sauran wa'azi ya riga ya sallama sai ce ka gaya wa ahlul kitabi wa qul lil ladina utul kitaba su ne yahudu da nasara su ne ahlul kitabi sannan wal ummiyina da ummiyai su ne waɗanda ba sa iya rubutu ba sa iya karatu su ne larabawa. To da galibin laraba ba su iya karatu da rubutu ba sai ta ake ce musu ummiyun su ne al'arab to kuma a shaida musu su ne mushrikan makka kenan su musulunta in su musulunci suna kan shirya, in sun ki kuma da su sani azabar Allah tana jiran. So da haka ummiyin a nan ana nufin larabawa, kamar yadda zuwa cikin suratul juma'a Allah ta'ala ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. So da haka Allah ta'ala shine ya aiko manzala ta kuma a cikin larabawa, a cikin larabawa domin ya koya musu karatu, ya koya musu alqur'ani da sunnar, ba da can suna cikin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya samo da su daga cikin mutane. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah kuma ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahtib asharu hakaza wa hakaza. Manzon Allah ya ce mu mutane ne ummiyai, wato wanda ba ma rubutu ba ma karatu, kuma ba mu iya lissafi irin na taurari ba, sai dai su amma wata kaza da kaza ne daga hannayensa ya nuna 29 ya saki daga ayyuna 30, wato wata yana 29 kuma yana yin kwana wato ainihin 30. To da haka to manzara kuma annabi ne na kowa da kowa, amma a cikin Laraba aka haifo shi, amma kuma ahlul kitabi ma annabin su, wadanda ba ahlul kitabi ba yahudu ba nasara ba laraba ba su ma ne, kuma annabin su ne dole ne su amsa. To da haka an aiko shi zuwa ga dukkan mutane gaba daya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Mun aiko kai zuwa ga mutane gaba daya kana mai musu albishir da aljanna ga wanda ya amsa, kana musu gargadi da wutar jahannama ga wanda yake amsawa. Ubangiji ta'ala ya ce idan sun ki amsawa fa inna ma alaikal balagh, ka kwantar da hankalinka ya rasulullah. Abin da yake wajibi a kanka shine isar da sakon, in ka isar ka soke wajibin ka, ko wani bai yi imani ba Allah bai tambaye ka ba. Wannan kamar yadda Allah ta'ala yake ta faɗa wasu ayoyi, yana cewa ma ala rasuli illa balagh, ba abin da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai isar da sakon. Idan ya isar da sakon shikenan ya soke wajibinsa. Sai Allah ta'ala ya ce wallahu basirun bil ibad, Allah yana ganin abin da bayansa suke, ba abin da zai buya mata, sannan kuma zai mutu sakamako kowa a gurgudun aikinsa. In kyakkyawa kake yi akwai kyakkyawan sakamako, in mummuna ne kuma ka jira mummunan sakamako. Wannan shi ne zai sa ka ji tsoron Allah, ba za ka saba masa ba, ko a sarari kake ko a boye ko a cikin jama'a ko kankane. Sai Allah ta alaji.
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
وبنجي تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله dalle tabbar wadanda suke kafurcewa ayoyin Ubangiji ba su yi imani da su ba, wa yaqtuluna annabiyina, suke kashe annabawan Allah bi ghairi haqqin, ba tare da wani sababi ba, ba tare da wani laifin da suka yi ba. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti, kuma suke kashe wadanda suke umarni da adalci minan nas, daga mutane su ne malamai masu kira zuwa ga addinin Allah, duk wanda halin su haka ne fa bashirhum bi azabin alim, kai musu albishir da azaba wanda take mai radadi, take azabar wutar jahannama tana nan tana jiran su. Kuma ulaika alladhina habidat a'maluhum, wannan sunan wanda ayyukan su ya lalace fi duniya, a duniya wal akhirati da lahira, duk abin da suke na alheri ba da su samu amfani sa ba, ko a duniya ko a lahira. Wa ma lahum min nasiri, wa ba su da masu taimakon su wadanda da su hana azabtar da su ranar alkiyama. Wannan tabi'a ta irin ta Yahudawa, suna ainihin ƙaryata ayoyin Ubangiji ta'ala, kuma suna kashe annabawan Allah da malamai masu wa'azi. To Ubangiji ta'ala ya ce su sani azabar Allah tana jiran su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqtuluna annabiyina bighairi haqq, suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba. Kudama ba yadda za ka kashe annabi da haƙƙi, don annabi ba zai wani laifi wanda za a ce hukuncin da hukuncin kisawa, amma wanda ba annabi ba zai iya fashi da makami a kashe shi, zai iya kashe wani a kashe shi, zai iya zina bayan ya yi aure a kashe shi. To amma me yasa annaba aka ce da kashe su ba tare da haƙƙi ba? Saboda dama in ka ga an kashe su bi ghairi haqqi, ba tare da haƙƙi ba ne, ba tare da sun yi wani laifi ba ne, don ma'asumai ne ba sa laifi. to wannan ana ce mata sifa lazima ko sifa kashifa wanda za ta bayyana maka kuma inda ubangiji ta'ala yake cewa qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al-haqq Allah ya halatta zalunci ba tare da haƙƙi ba sai ba ne zalunci ne haƙƙi dama rashin haƙƙin ne yasa ya zama zalunci wannan don a nuna maka in baka san me zalunci ba shine ka taba dukiyar wani ba tare da haƙƙi ko ka tutar da shi ba tare da haƙƙi ba to kashe annabawa babu haƙƙi ne ake kashe annabawa shi yasa Allah ta'ala ce bi ghayri haqqin don ka san cewa duk wanda ya kashe annabin Allah to ba da wani haƙƙi ya kashe shi ba don ba a kashe annabawa da wani haƙƙi don ba za su yi laifin da za a kashe su da za a ce wai halal ne a kashe su ko a tsayar musu da wato ainihin haji ba sannan Ibn Kathir ya ce yahudu sun kashe wato ainihin annabawa guda 300 قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم آخره ثم كشي النباوة تريدوك دقائي لير مقوة سكتك بعد سيدة دمكاني سوق أقوى كما ما بسيكم أيضا النباوة تريدوك سوق كشي دهاني لير مقوة سكتك بعد سيدة دمكاني سوق أقوى سنا دمكاني سوق أقوى هذا إن كان نمامي قرناء إن كسامو بيهودي سيكا في أقوى daga cikin annabawan da suka kashe sun kashe annabi Zakariya kuma sun kashe ɗansa annabi Yahaya to da haka barnan da bai hude yi ba kadan bane to shi yasa Allah ta'ala yake musu albishir da azaba mai tsanani da sababin ƙaryata ayoyin Allah da kashe annabawa da kuma kashe masu da'awa zuwa ga addinin Allah su ne waɗanda suke kiran mutane zuwa ga wato ainihin adalci su ne malamai da suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana munanan ayyuka kuma kashe su haɗari ne yasa ubangiji ta'ala ya kawo daga kashe annabawa kuma a laifi sai kashe malamai magada annabawa wanda suke isar da sakon da annabawan suka zo dashi musamman malamin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suke matsayin kamar annabawan banu isra'ila da su banu isra'ila in wannan annabi ya rasu sai a tada wani annabi ya kama wa'azi kamar yadda manzon Allah ya ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun ba'atha Allahu nabiyan a duk lokacin da wato su banu isra'ila annabawa ne suke shugaban nan in wannan annabin ya rasu farafahu nabiyun a kai wani annabi ne haka ake tafiya to amma manzala kuma shi babu annabi bayan sa ne sai ta ce azula ma warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa to da haka sai zama su suke isar da wannan sako to kashe su ba kamar kashe wani mutum ne wanda ba malami ba domin suna dauke da gadon annabawa suna isar da sako na annabawa daga lokacin da manzala kuma ya rasu zuwa yanzu shekara 1400 da wani abu inda a ce da 430 inda a ce babu malamai masu kira zuwa ga addinin Allah da addinin ya gama yawo yanzu da babu labarin sama da ya zama tarihi kawai sai dai a dinga ce a akwai wani addini da aka yi a can baya addinin musulmi to amma saboda kullum karantarwa ake kullum saboda haka addini yana nan kamar sabon sa sai dai ka kai aiki da shi to dukkan wanda yake kashe malamai yake kashe annabawa ya sani ubangiji da Allah yana ya kana da masa wutar jahannama sannan dukkan ayyukan da yake a nan duniya asara ne ko da yana kyauta yana kyautata wa ɗan uwa yana sadaka ya sani asara yake a duniya da lahira bai da riban wannan aikin ba abin da ya rage masa sai tsinuwa ta ubangiji subhanahu wataala da kuma ƙarƙanci a duniya da lahira Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kare mana imanin mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh